Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakub Makiri. Wakilin kasar Sweden a Majalisar Dinkin Duniya Olof Skog ya faɗa a jiya Juma'a cewa kasar sa tana iya bakin kokarinta na taimakawa wurin kawo ƙarshen tankiya da ake fama da ita a yankin ruwan Koriya ta hanyar karɓan bakoncin ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Yong-ho a ziyarar da wasu masu lura da al'amura a duniya suke ganin zai taimaka wurin shirya ganawa tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewar. Ya ce tankiya da ake fama da ita a yankin ruwan Koriya ita ce babban kalubale da yanzu duniya ta mai da hankali a kai, don haka idan Sweden tana da rawa da za ta taka a wannan fanni, ya ce shi ne abin da suke kokarin yi, inji Skog yana faɗa wa manema labarai a birnin New York. Minista Ri da Prime Minister Sweden Stefan Löfven su yi wata takaitacciyar ganawa a birnin Stockholm na Sweden a jiya Juma'a, kuma mai magana da yawun Löfven ya ce ba zai wani ƙarin bayani ba akan abubuwa da suka tattauna. Skog ya ƙara da cewa ana sa ran tattaunawar ta Stockholm za ta samar da yanayi mai inganci da zai kai ga shirya ganawa da ake niyyar yi tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa. Sai dai ya ki amsa tambayar da aka masa ko Sweden ce za ta amshi bakoncin ganawar tsakanin shugabannin guda biyu. Ya ce muna dai ba da taimakon mu ne ta yadda za a shawo kan tankiyar da ake fama da ita a yankin ruwan Koriya. Babu wanda za a kori yanzu, wannan su ne bayanai da fadar White House ta yi wa manema labarai da kuma ma'aikatanta da suke cikin fargaba. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban Amurka John Kelly ya tattara wasu ma'aikata a jiya Juma'a. Wani faɗa musu cewa kada su damu, inji sakatariyar labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders. Ta ce mu ci gaba da aiki kamar yadda muka saba yi a kulli yaumi, kuma shi ne mu zo aiki mu yi kuma aikinmu yadda ya kamata. Sanders ta yi wani rubutu a shafinta na Twitter da yammacin Alhamis, inda take mai da martani a kan labarin da ke cewa shugaba Donald Trump ya yanke shawaran koren mai bashi shawara akan harkokin tsaron ƙasa HR McMaster. Ta ce ta yi magana da shugaban kasan kai tsaye a daren na ranar Alhamis. Sanders ta faɗa wa manema labarai a jiya Juma'a. Ta kuma ce shugaban kasa ya umarce ta ta isar da saƙo ga General McMaster cewa wannan labari ba gaskiya ba ne. Ta ce yanzu haka shugaban na ganawa da shi, to amma ko za su tattauna wannan batu ba ta da masaniya a kai. Jim kaɗan sai ga McMaster na ficewa daga fadar shugaban kasan, kuma ya faɗa wa manema labarai cewa Sara ta bada gaskiyan labarin cewa ba gaskiya ba ne. Ya ce amma dai lallai ne kowa zai bari fadar White House idan lokaci ya yi. ‘Yan ƙasar Masar da ke zaune a ƙasashen ketare a jiya Juma'a sun fara ƙada ƙuri'an kwanaki uku na zaɓen shugaban ƙasa. Ana sa ran shugaban Masar mai ci yanzu Abdel Fattah al-Sisi zai doke abokin karawansa ɗaya tilo Musa Mustapha Musa da ke jagorantar jam'iyyar Al-Gad, wanda a baya ya bada goyon bayansa ga Al-Sisi. Wannan zaɓen ya ja hankalin wakilan majalisun Amurka da ma 'yan asalin ƙasar da suke zaune a ƙasashen waje. A cikin wannan mako, wakilin majalisa na ɓangaren jam'iyyar Democrat Jim McGovern ya ce shi da wasu abokan aikinsa sun fara shirya wani kuduri da zai warware damuwa da suke da ita akan abin da suka kira rashin samun zaɓen gaskiya da adalci. McGovern da ke jagorancin haɗin gwiwa a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Tom Lantos ya ce duk da kasancewar Masar babban abokiyar Amurka ce, ɓangarorin majalisun Amurkan sun dace bai ɗaya akan wata damuwa akan abubuwa da suka faru kafin zaɓen. ya ce abubuwan da suka faru kamar tsoratar da abokan takara da kulle wasu manyan 'yan takara da kuma yin katsalandan a harkokin kungiyoyi masu zaman kansu da kafafen yada labarai hakan dai sun rushe inganci da kuma kimar zaben inji McGovern ya kuma kara da cewa ba za su kyale ko kuma su zuba ido ana aiwatar da tsarin kama karya a Masar wanda hakan zai kara raunata tsarin demokradiya a cikin kasar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC A yau Asabar ne ake sa ran Afghanistan za ta shirya wata gagarumin tattaunawa da Pakistan domin nemo hanyar ƙarfafa yarjejeniyoyin tsakaninsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani a girgiza baya baya a karkada
Kamas na rairawa ga kusurwar dangadan kalambi
albarkanmu da dawowa daga shakatawa.
Wai, irin wannan waka mai daɗi kamar.
Kin san mawaka da yarensa kala-kala. An dai tasharawa ko ba ko mai sunan sunan mawakin Ahmad Shanawa.
Ah, lalle kam an shana.
Dan Jos ne.
Ai mu ma nan mun shana a filin Abadi Yahudi.
Wallahi
shana da kyau kuwa. To
sunana Usman Kabara kamar yadda aka saba ji kuma sai gane da bakuwar muryawa da muke magana.
To sunana Daula Salim.
To Daula Salim barka da shigowa.
Barka ka dai Usman.
Wato baki bari ya huce ba sai gaki a ciki.
Ah ina ai a bar ya huce shi zai kawo rabon wani.
Bari kafin mu je ga ƴan kila ƴan labaran da zasu biyo baya zamu fara ne kamar yadda aka saba da ƴan gaishe-gaishe ta yammurna ne da ɗan ta'aziya inda akwai. Kamar zan fara ne da sakon ta'aziya ga wani abokinmu mai suna Hassan Biyu. Wato komanda kenan wanda Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa. Sunan mahaifin nasa Malam Sa'idu Biyu wanda muka fi sani mu a unguwar Sarki da baban komanda wanda kuma muke fatan Allah Ubangiji ya gafarta masa a matsayinsa na tumuna ra da muka san shi mutumin kirki ne sosai-sosai wanda kuma duk yaran da suke unguwa ina irin abin nan da ake cewa da idan kai laifi makoci ko abokin uba ko wani abu zai hukunta ka to yana da wannan karar da cewa ba sai dan sa ba kowa yana iya sawata masa saboda haka muna fatan Allah Ubangiji ya gafarta mu Malam Sa'idu Biyu ya masa rahama a matsayin shi na wanda ya zama uba wurin yara da yawa daga cikin mu to mun gode kwarai kuma da sanarwar da aka turo mana na sanar da mu cewa yaro su din to daga nan yanzu sai in tsallaka zan je ga sakon gaishe-gaishen ne zamu tsunto ne daga shafin mu na Abari ya huce na majalisar mu ta can shafin Facebook. Sakon farko ya zai tafi ne na gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Hannatu Abdul Aziz, sai kuma Hawwa Umusa da Rizqat Adam Sulaiman da kuma Polycarp Mundi. Sai sakon gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce zuwa ga Shafa'atu Idris da Hanan Machud Abubakar Isgogo. Allah ya sa na faɗa daidai. Sai kuma Sani Bala da kuma Amina Abbas, sai Rahina Abdulrahman, sai wani sakon gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce zuwa ga Zainab Baba Isa da kuma Sadiya Gama da Usman Kusum. To ina ga Kusum Usman ne to diyan da dai kai sau lokaci shafukan sai su juya ma suna.
Yawa ne watana nasu fara sunan fadin sunan mahaifiyata nasu fara fadin sunanka.
Wannan haka yake to sai sakon gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce har ila yau zuwa ga Goni Baba da Kadiri Jubo da kuma Abdullahi Babangida, sai Adamu Sama'ila na Amari, sai kuma Asi Zubairu da kuma Zubairu Abubakar, sai Asiya Zubair ita ma to sai kuma Adamu Babbana da kuma Muhammad Aliyu Funtuwa. Sai sakon gaisuwar fatan alherin Abari ya huce zuwa ga Lawal Yahaya Funtuwa da Muhammad Ummi Jamila da kuma Jamila Zakari da Fa'ilu Dalladi Mahuta. Sai sakon gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce zuwa ga Baba Gana Alhaji Nuciya Watikal. Allah ya sa na faɗa daidai. Sai sakon gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce zuwa ga Dalladi Abdu da kuma Siyama Umar. Daga ƙarshe sakon gaisuwar fatan alherin na Abari ya huce ƴan warƙoƙin da ke hannuna Daula zai je ne zuwa ga Haruna S Danzomo da kuma Ibrahim Zubairu Gosho da Zainabu Umari. Sai Babangida Yusuf na faɗa da kuma Yahaya Bello, sai Muhammad Muhammad da kuma Fatima Rabi'u Hassan, sai Queen Zainab Sani a ƙarshe da Hassan Galadima da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji.
To Usman sanne da ƙoƙari. To sakon gaisuwar mu na yau na Abari ya huce su ne zuwa ga Yusha'u Haruna tare da Isiyaku Ladan, sai kuma sakon gaisuwar mu zuwa ga Kabiru Barde tare da Fatis Sweet Bashir, sai kuma Rabin Musa, sai kuma sakon gaisuwar mu na Abari ya huce shine zuwa ga Haruna M Wada tare da Saddiga Ibrahim. Muna kuma mika sakon gaisuwar mu zuwa Abdulhamid Sale tare da Janan Baba tare da kuma Nuhu Ismail tare da Khadija Yusuf. Duk muna mika sakon gaisuwar mu na Abari ya huce zuwa ga Abdullahi S Bomai tare da Sa'adatu Musa tare da kuma Halima Umar, sai kuma injiniya Ayuba Karofi tare da kuma Halima Umar da kuma Musa Yakasai. Sakon gaisuwar mu na Abari ya huce zuwa ga Dalladi Umar tare da Hamisa Adamu da kuma Ade Farisu Francis da kuma Abdulsalam Hadiza, wata kam Hadiza Abdulsalam ka gani dan sun ji yawa kamar yadda muke magana kenan, tare da Usman Mustafa da kuma Abdulrashid Umar. To sai sunaye na ƙarshe a hannuna wata kan a cikin sakonnin mu ne waɗanda muke mafatan alheri a cikin filin mu na Abari ya huce. Sakon mu zuwa ga Abdulbasi Muhammad Yahaya tare da Zinar Yalwa da kuma Nana Ishaq da kuma Hawwa Garba tare da Goodluck Sterling da kuma Isa Abubakar. To duk muna muku fatan alheri a wannan fili namu na Abari ya huce.
Haka yake Daula, mun gode kwarai.
Sannan Usman.
Kin san dai mu duk wanda ya shigo shirin nan to sai fa ya tarri mutane da labari sai ya musa mabudin kunnuwa saboda haka Daula wani labari zaki ma masu sauraro mabudin kunnuwa na Lale Marhaban.
Lale Marhaban eh to zan bada labarin dan filla da makwabcin shi Usman. Akwai wani dan filla sai makwabcin shi yazo yace yana son ya tafi haji. Yace a na gaya maka kakka tafi wannan hajjin fa kakka tafi wannan hajjin. Sai makwabcin shi yace to ai shi kam sai ya sai da sanayen shi ya tafi aikin haji.
To fa
Allah dai ya ba dan fulanin nan iko ya sai da shanu aka biya kujera aka tafi Makka. Aiko ana isa Saudiya ba da dadewa ba sai Allah ya yi mashi rasuwa
shi wancan
sai aka kira makwabcin shi dan fillo sai aka ce mashi ai Allah ya maka zaka za rasuwa
dama kuma gashi ya ce kai je
dama gashi ya ce kai je yace to ai dama ni sana san za a yi haka. Shi yasa tun daga farko na bashi shawara kai ya tafi aikin haji.
To shi ya san zai mutun ne?
Ai dalilin da yasa yace haka ka tsaya ka ji in kai ka.
Ina ji.
Ai dalilin da yasa yace haka yace to ni dalilin da nan halashi zuwa wannan aikin haji. Dama ni na sani kana makwance gidanka Allah ya kashe ka. Mallanta na ka tashi ka kai kanka har dakin shi.
Har gaban shi. Allah sarki
oyi. Ai na san za a rina.
To shi ban da abinci ba Allah gidan shi ne.
To ai kuma shi ne fa.
Wato tunda dai an ce nan dakin Allah ne.
Ya biyo ka gida ya kashe ka to shi bai ga dalilin da zai dauka.
Tunda can an ce dakin Allah.
Ya bi shi har dakin shi ba. To gashi ya kai kanci shi ya tsaka.
Kai dangi na abin da sai ka ga dama kai.
Shi ne ai.
To ai shi ne an taba ga Alhaji. Na shi ma aikin hajjin aka gama yace aka ce ka tashi ka tafi mun sha'a muna jiran mai gida.
ana jiran mai gida ke.
Eh, ya ga tunda an ce ɗakin Allah, ai za a shiga a ga komai.
Za a shiga a ga mai gida, an zo har fadan mai gida, ai dole.
Su karara ne, ba wani dungu, shi ba fulaka ni ba dungu, yanda ya fahimci abu kawai haka ne gaya maka. To wannan shine na ce, to yanzu me sunan wannan, akwai wanda na ji labarin da kika sa mana ɗazine nike son gaya mutane.
Wani labari kenan?
Na wanda faɗan addini ya tashi.
Wannan labarin kan to Usman, wannan labari dai wani ne ya aika mana shi daga Jalingo a jihar Taraba, mai suna Hinusa Ibrahim.
To mun gode sosai.
To fada addini ne ya kaure mallam Usman, da fada addini ya kaure mutane ana kasuwa, kowa dai yana ta kai shi, aka yi kai shi, sai wani mutumi sai yayi ta gudu, ya bi ta wani hanya, to hanyar da ya bi yana fadawa, sai ya ga wani gini, to yana ta murna Allah ya kawo shi inda zai boye, sai ya fada ciki, yana fadawa ciki, sai ya ga mutane irin duk an natsu, kowa dai yayi shiru ya tsaya, aiko bai san ina yake ba, ashe wajen wani bauta ne, shikenan sai aka kira shi, sai aka ce to kai musulmi ne kai ko kirista ne kai, dan to ina jin wajen yin addinin kamar coci ne,
yawwa
sai aka tambaye shi musulmi ne kai ko kirista ne, da ya kalla ya kalla ya fahimci dai a coci yake,
kai coci fa na gudo a shi,
sai ya ce to ai ni kam kirista ne,
yawwa
sai aka ce to ka bude mana filin nan da addu'a dan saboda samu mu ci nasarar wannan,
inga ta makare ce
shi ne, sai ya tashi ya kalla ya rasa ta ina zai fara, to shi ne kai abin da ya tuna cewa dai ya san ana cewa haleluya, sai ya ce to kowa ya ja haleluya kafa 12. Jama'a daga nan labarin ya kare Usman.
To ai kai kama ga lalage wannan. Allah ya kama goje. Ai Allah dariya zai ba su ba. Allah ta'ala ba su mai komai ba ina ga.
Sai aka kare ba.
So wannan girgi ga wannan labarin ne yake tuna mun nake cewa yana da muhimmanci, wato kinga kamar yanzu akwai wani lokaci da zaki ga ina maganan cewa yana da kyau sanin al'adu da addinan juna. Saboda wani lokaci baka san yanda abin zai kama ba, kuma in ka sani zaka kawo zai kawo muku fahimta a tsakaninku, shine ake magana ai kamar irin wannan fadan da kike cewa na addini, mutane ba su ma san addini ba sai a tsakalo fada, in aka fara fada karshe sai ya dawo kanku, shine ake tambaya wai shi wa'anda suke fada ce kama shi da aka kama can shi aka ana zamani kai ba shi ne, ce ni musulmi ne, aka ce ƙarya ne, karanta fatiha
ya karanta ta
shi kawai yayin na ji. So sai yake tambayan ɗaya, yayi daidai? Wai yake tambayan wani
abu? Wanda ake karanta ma ba sai sabo daidai ba ne.
Wai yayi daidai? To yi ne ai.
Babban magana ke nan.
Ya Allah ya sa mu dace.
Amin.
To wato ranan kuma wani labari nake son dan kyankyasa muke. Wani santini wata tai.
Warai da gaskiya.
Dama na ce zan kama ta. Ai sai na zo nan. Wato kila in ta yi sa'a in boye sunanta, in ba ta yi sa'a ba kawai yin faɗa.
A goma a fallasa ta ne don ta
wato
kanta.
In ta ji ta san ita ce. Wato ina gaya miki muka ci abinci, ta kawo muna cin shinkafa, tana cin shinkafa mun raba muna ci. Shi kenan. Ta kalli kwamfutar ta, ta kalli shinkafa, ta ci shinkafa, ta ɗan taɓa kwamfuta, ta ci shinkafa, me take ta samu ta ɗan dai gama shinkafa nan, ta tura kwano gefe tana kora. Kin san in ka ci abinci ka kawo abin shan
ya fi shigewa
sai ta ɗauko za ta sha. Kina ji da ta kai karan shayin nan ya je kan shinkafan nan, ya ci ta yi. Kin san to an karrama Rahama Sadau a wani cibiya a New York, wata kungiya daga ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ce. Ina son in ce an karrama Rahama Sadau ɗin nan a wannan labarin. Shin na ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama ta yi daidai? Har zan ce mata ya yi daidai wanda musamman a garin shinkafa.
A garin shinkafa da lemu.
Da lemu ya ce. Sai dai na haɗiye, kin gane? Wai ki gane laifi tudu ne, za ki ji abin da ya faru, sai na haɗiye. Sai na ce mata a yayi mana yi. Karrama ta, ƙungiyar da ta karrama ta ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya, sai ce ƙwarai kun ce to a kawai an karrama Rahama Sadau. Shi kenan. Sai can kuma ya ta haƙura can wai, to tunda ita ta dara ne sai kai mutanen mu yanda suke tunani wani lokaci. Sai na ce mata wannan abin da kike gani, wai sha'aninmu shi ne da hatta jami'a. Ta A2 da kike gani. To ni ma ban sani ba ko santin nan. Hatta jami'a.
To kai kana cin wani abu ne?
Shinkafa nake ci magana gaskiya.
To ai santin ma dai ku
je. Yawwa, to ai laifin lafta mun tai bari ki je. Ai na ce mata nace ai kin ga jami'a Ahmadu Bello ta Zaria ma. Da an so yin ta a Kano ne. Amma aka ce san ba za a yi ta a Kano ba saboda mutane sun ce san ba za a kawo musu samun al'amari ba. Wai shine da ne wannan waye ta kalle ni. take rike da dariya kamar ni bai ita ce tsokalin magana sai shine da take ga kalmasi kalmasi dai shi ya yanke hukunci Ibrahim kalmasi ya ce ai wannan santi kawai laifi ko kowa yayi santin nan
to jami'a Ahmadu Bello Kano cewa Ahmadu Bello zai cewa akai za a yi ta a kamfanin shinkafa
a ce yake a gonar shinkafa a ce yake a garin kura kin sani yake noman shinkafa sosai ke wuraren garin kura din nan
eh wa kila garin kura din nan sai ya kamata a ce da ta aka gina ta
to wallahi na yadda nayi santi ban yi ba amma ita take yadda ta yi santi ni ya matsala ta
to ai shi ne ake ce wa santin dan haka ai santin baka taba yadda da kai
to to ita dai gaskiya Maryam bata yadda ba gare ni na dan yadda yawa dama na ce sai na zo nan zamu hadi ai to dole saboda lokaci dole mu tattara ina mu ina mu a nan insha Allah mu sallama sai kuma mako mai zuwan Allah zo zamu sake dawowa to daula to ka ku ce na bako a duhu daya daga cikin sababbin ma'aikatan mu kenan kanki bari ya huce
ina kuwa kai ya kawo rabon wani
yawa to mun gode sosai
to mun gode jama'a saurare mu bako na gaba cikin shirin a bari ya huce
yanzu kan a madadin
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa na barku sumagiya
bandu sai igiyar ruwa mai sarfe ragaye dutse ajalin ne daki sai jigo idan adam mai canza ne nasa na sama ke take na karkasa babu imani a zuciyar mu yanzu kowa ta sai ke sai kunja adam zango zantuka sai kirgo saurara ku ji zancan sa abinda zango ya hango na fada na kara dan adam bai sauran Allah sannan a cikin su kalilan waske aikin Allah wasu sun samu duniya suna ta diban dauna wasu ko ba su da komai kullun gidan su da kwalla ya mu taimaka dan Allah yo so kina da amana sannan mu zauna lafiya mutan bala yan ba saboda rayuwar gaba ta da tabbaci mun dutse igiyar ruwa mai sarfe ragayar dutse ajalin mai daki sai ji tambaya ta zan yi maka rayuwa da akwai matsala da mai fa ka fuskanta el muhas barzan jannan rayuwar mu akwai muni kowa daga ya juye hausawa sun juye yaran ma duka sun juye kaga ya ta bangasa ba aure sai dai yawo kai daga ta mallan zango ai laifin samari a na iyaye ne wasu sai kaga sun bar yaya na ta daukar nauyin su wakan wai bai wace kai almuaz wata bai wace zaka ga yarka cikin daula baka san sana'ar ta ba ma zaka ga wai ta sai hala rayuwa sai da haula adam zungo akwai illa eh tabbas fa akwai matsala burin kowa dai daula gumba dutse igiyar ruwa mai sarfe ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo ga yayanku ku yautar niyyar yayanku wadanda Allah ya ba ku ku kaunace yayanku sai Allah ya ji tausanku yayi mafadan zango wasu sun ce ka kwafsa wai dan ka fada halin su kai kyale su da shirman su da ma kowa ya san su mai san ya ji sunan su ya bi ni zanzan zanin su a zango da ka bar su dan ni ma ai na san su zango mai zamani a kaga wannan zamani el muaz da ka bar ni ana yan fa kai muni an yarda akwai kaddara da ta zo sai fa a ce Allah gidanka da ya kone an ce yin maka sai Allah motar ka da an sace
to madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hansu za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin ganin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
dan Adam zango wai ya zancan naira to in kai kudi yanzu ba a gaya maka sai Allah sai a ce ai mun san shi da jan ba shi da posisi daga ya musala sisi Abuja kila suka yi kisi ko jini ko kan yaro ko kuma an bata bayan shi ka ji sun manta kai Allah da ya talauci ya yi daula kunja adam zango zantuka zai girgo saurara ku ji zancan sa abinda zango